Masu sauraro Allah Libo sashin Hausa ne na muryar Amurka da ke zuwa muku kai tsaye a nan Washington a gundumar Columbia akan mitoci 16, 22 da kuma 25. Abu ne mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan a duk lokacin da kuka samu zarafi za ku iya sauraron mu akan shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau 19 ga watan Janairun 2017 Mahmud Lado ne tare da Babu Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci yanzu karfe 10 na safe ne a nan Washington ga kanin labaran duniya.
Shugaba Barack Obama na kasar Amurka ya ce yana da kwarin gwiwa kan makomar kasar. Shugaban kasar Gambia mai jiran gado Adama Barrow ya ce za a rantsar da shi a ofishin jakadancin kasar Gambia dake wato Senegal kenan idan shugaban kasa mai ci ya ki mika mulki. Sannan wata kungiya mai tsatsauran ra'ayi dake da alaka da kungiyar Al-Qaeda ta dauki alhakin harin konar bakin wake da aka kai a jiya a arewacin Mali wanda ya sanadiyar kashe sojoji 60 kuma ya raunata sama da 115.
To dangane da batun Gambian yayin da wa'adin yayi jama na Gambian ya cika ya kuma ki sauka daga kan mulki duk da barazanar da kungiyar ECOWAS ko kuma sai da yawo ta mai na tumbike shi da karfi kowane mataki ya kamata a dauka nan gaba.
Duk da haka a cigaba da lallashin shi to gaba ya haya ne in ya zaman to cewa kuma an yi amfani da karfin soja a kuma ba mu san inda yakin nan zai tafi ba.
A nan Amurka ana ta shirye-shiryen bikin rantsar da zababban shugaban Amurka Donald Trump a gobe Juma'a kenan kuma kai tsaye na tare da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba wanda shi zai je wajen wannan bikin rantsarwa wanda zai gaya mana kadan daga cikin waɗannan shirye-shirye. Ibrahim barka da shigowa.
Malam Mahmuda barka da masauraran mu barkanku.
To za ku muku ji cewa an kama wasu ɗan ƙasar Ghana da makamai a jamhuriyar Niger sannan muna kuma tafe da shirin sai bango ya tsage wanda Jummai Ali za ta gabatar amma ku duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yana da kwarin gwiwa kan makomar Amurka sai dai ya bayyana damuwa cewa rarrabuwan kawuna tsakanin Amurkawa shine abin da zai dishe muhimman manufofin kasar. A taron manema labarai da yi a na ƙarshe a fadar White House a jiya Laraba, shugaba Obama ya kuma yi tsokaci a kan hirar da suka yi da zababben shugaba Donald Trump. Da yake amsa tambayoyin manema labarai na fadar White House, shugaba Obama ya ce ya ba shugaban wanda zai gaje shi shawarwari da suka fi dacewa. Sai dai ya ce a ƙarshe duka ya hakikanta cewa jami'an gwamnatin Donald Trump za su yi aiki ko kuma suna da matukar tasiri a gwamnatinsa.
I think a lot of his views are going to be shaped by his advisors, the people around him, which is why it's important to pay attention to these confirmation hearings.
Ina ganin mashawartansa da mutane da ke kewaye da shi za su yi tasiri a kan ra'ayoyinsa, dalili kenan da ya kamata a maida hankali sosai wajen tantance su. Ya ce ya shaida wato hamshakin ɗan kasuwan nan na gine-gine zai buƙaci taimako.
This is a job of such magnitude that you can't do it by yourself.
Ya ce wannan babban aiki ne wanda mutum ɗaya kaɗai ba zai iya yi shi kaɗai ba.
Zababban shugaban Gambia Adama Barrow ya wallafa a shafinsa na Twitter a yau Alhamis cewa za a rantsar da shi a ofishin jakadancin ƙasar da ke makwabciyar ƙasar wato Senegal muddin shugaba ya yi jami da ya daɗe yana shugabancin ƙasar da ke sauka daga karagar mulki. A yau Alhamis ne ya kamata a rantsar da shi a babban birnin ƙasar wato Banjul. Shugaba Mauritania Old Abdulaziz ya tattauna da jami a jiya Laraba kafin ya zarce zuwa Senegal inda suka gana da Barrow.
I cannot justify my absence in the Gambia in this difficult time. I have to be here to consult with my Gambian brothers.
Yace bazan iya tabbatar da abin da zai faru a Gambia idan na fita a cikin ta ba, ya kamata in kasance a nan don in ci gaba da tuttubar ƴan uwana ƴan Gambia. Yace bazan iya ƙare rashin zuwa Gambia a wannan mawuyacin lokaci ba. Tilas ne in zo in yi shawara da ƴan uwana al'ummar kasar Gambia. Na tattauna da ɗan uwana shugaba Jami, yanzu ba ni da ƙwarin gwiwa. Za mu nemi hanyar lumana ta warware matsalar da za ta dace da al'ummar Gambia da kuma kowa. Rundunar na kasashen ECOWAS ko kuma sai da yawo tana zaman ko ta kwana a kan iyakar Gambia da Senegal tana jiran umannin kai mamaya idan jami'i ke sauka a mulki. Babban hafsan sojojin kasar Gambia Usman Baji ya shaida a kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa jiya Laraba cewa jami'ansa ba za su nuna wa dakarun kasashen Afirka turjiya ba idan suka ketar iyaka.
Wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. wata kungiyar 'yan ta'adda da ke da alaka da Al-Qaeda ta dauki alhakin kai harin kunar bakin wake a jiya Laraba a wani sansanin sojoji da ke arewacin kasar Mali, wanda ya kashe akalla mutane ko kuma sojoji 60 da wasu tsofaffin 'yan tawaye kuma ya jikata 115. Wata mota dankare da nakiyoyi ta kusa sansanin sojojin na gawo, inda daruruwan sojojin ke ganawa da safe kafin kama aiki. Kungiyar Al-Murabitun da take da alaka da rashin kungiyar Al-Qaeda na Afirka ta Arewa ta dauki alhakin harin. Ministan tsaron Mali Abdullahi Idrisa Maiga ya ce harin na jiya Laraba wato yana cikin yaki da ba shi da suna. Sojojin suna cikin rundunar haɗin gwiwa na sojojin gwamnati da kuma sojoji na mayakan tsohuwar kungiyar 'yan tawayen Abzinawa, wanda suke sintiri da nufin wato aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma na shekarar 2015 na nufin wato wanzar da zaman lafiya a kasar Mali. Kungiyar 'yan tawayen Abzinawa ta yi amfani da dama da ta samu na juyin mulki a shekarar 2012 suka kwace yankin arewacin kasar na takaitaccen lokaci kafin kungiyar ta'addanci mai alaka da Al-Qaeda tuka kora su daga yankin.
Kasar Colombia za ta yi zaman tattaunawa akan zaman lafiya tare da kungiyar da ake dauka a matsayin kungiyar 'yan tawaye ta biyu a wata mai zuwa, bayan da 'yan tawayen suka amince da sakin wani dan siyasa da suka yi garkuwa da shi. Za a yi zaman tattaunawar da aka dakatar na tsawon lokaci tsakanin 'yan tawayen ELN da mayakan National Liberation Army ranar 8 ga watan Fabrairu. Kungiyar 'yan tawayen ELN ta yi garkuwa da wani dan siyasar Colombia, Olin Sanchez, na tsawon kusan watanni 10. 'Yan tawayen sun amince su mika shi ga kungiyar agaji Red Cross kimanin mako daya kafin tattaunawar. Kamar babban kungiyar 'yan tawaye ta FARC, kungiyoyin FARC da ELN suna amfani da yin garkuwa da 'yan siyasa da 'yan kasashen waje a matsayin wata dabara ta samun kuɗin wato gudanar da ayyukansu. Shugaba Juan Manuel Santos ya ce tattaunawa da kungiyar ELN yana da muhimmanci saboda zai iya kai ga samun cikakken zaman lafiya a Colombia.
Wata kotun Koriya ta Kudu a yau Alhamis ta yi watsi da takardun sabancin kama shugaban wato kamfanin Samsung a wani wato batu da zai shafi shari'a tsige shugaba Park Geun-hye. An tsare JY Lee ne, mataimakin shugaban Samsung, har tsawon sa'o'i 14 a wata cibiyar tsare mutane kafin wato kotun lardin tsakiyar Seoul ta yanke hukuncin cewa babu isasshen shaida na daidai wannan lokaci da ta goyi bayan tuhumar da ake masa.
To, labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rawatanin namu ne daga jamhuriyar Nijar, inda jami'an tsaro a yankin Tawa suka kama wasu 'yan kasar Ghana dauke da makamai bayan da suka fito daga kasar Libya. An kama waɗannan mutane ne a garin Abalak da ke jihar Tawa. Ga rawatan da wakilinmu Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Yayin da aka kammala taron ministoci da ke kula da sha'anin tsaro na ƙasashen da ke sararin Sahara a ranar jiya a babban birnin Yamai, cewa da mambobin kungiyar SANSAD, inda aka taɓo maganar bakin haure da sha'anin ta'addanci, sai gashi an kama waɗansu 'yan Ghana a janguriyar Niger a cikin wata motar sufuri ta kamfanin Rambo dauke da makamai dunkule a cikin wani radio sabo wanda suka zazzage hanjinsa kamin su liƙa makama a ciki. Kuma wannan ya faru ne a Abalak a cikin jihar Tawar ta jamhuriyar Nijar, kamar yanda shugaban gundumar ta Abalak Muhammadu Iddar ya yi mini ƙarin bayani ta wayar salula a dazu-dazun nan game da wannan kamen makaman.
An samu makamai cikin mota isa-kilomita 20 waɗannan da ke da kwanan Nijar, musamman Rimbo, inda yan ka samu Ghana 2 suna da pistole 15, wani cikin su yana da 7, wani yana da 8.
'Yan Ghana ne mutanen da aka kama din? Yalla, ko su da a tare da su cikin
ba magana publicity ko ba wata magana publicity ko ba ba yanda abun nan da ya buke ne faran ga mutane daga Libya ne suke, kowa ya san Libya kasa ce wadda ana iya yin komai yanzu, kowa ya san kudin Libya, na san ba su da wata daraja a nan balle a can balle a nan, kenan na san sun sayo ga yadda sun ka hada ma ɗan sandan mu sun sayo su ne waɗannan bindigogi gidan in sun gaje can kasar su Ghana sosai da musamman yan Cote d'Ivoire suke sai da ma.
Ke yanzu ana yacca suna nan a hannun jami'an tsaro kenan.
Ita dai mura to yi an ka fike ta da an ka kama su ba an ka ga kayan an ka yi ta sun ga yadda kayan sun ka bi. Amma yanzu ka san akwai sai lictorist direct general ta police national.
yanzu an tura su can kenan wannan selil din a can babban birnin Yamai.
To a yanzu dai ne da bana su ko ga da na je ganin su na ga abun da yanka yana na je gina mai yan sandan mu da sunan gwamnati da bana da magana su kenan. Abu guda na tabbatar da bistu ya buce. Allah ne suna da tahiya sun dauko abu sun sa cikin sabon radio sun bude radio sun hita hanyar radio sun tattare kayan sun sa ciki sun rage sun haka su kubce ma hankalin yan sandan mu. To ya zama to yan sandan mu suna aiki na kore.
Haka ma a wani labari a birnin Tawa a yau da safe jami'an tsaro sun yi awan gaba da wani mutum wanda har yanzu ba a tantance ko wane ne ba da kuma irin tuhumar da ake masa. An kame shi ne a wani samame da jami'an tsaron suka kai wa wata mota da ke dauke da fasinja ta kamfanin Al-Izza a birnin Natawa wadda mutumin yake cikin ta. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga jihar Tawa jamhuriyar Nijar.
Watakila fa kai ka fada gargade magina
To yayin da wa'adin sauka daga mulki na shugaba yayi Jamani Gambe ya cika ya kuma ki sauka daga kan mulkin duk da barazanar da kungiyar ECOWAS ko kuma CDAO ta mai natin bike shi karfin tuwo kowane mataki ya kamata a dauka nan gaba tambaye kenan da wakilin Hassan Maina Kaina yayiwa Professor Almustafa Osoji wani mai fushin baki kan harkokin diplomasiya
in ka duba kasan abuke ne ya faru a kasar Cote d'Ivoire wannan shugaba Bago yake sauka har sai da aka yi amfani da karfin soji aka fitar da shi amma duk da haka a cigaba da lallashin shi shugaba Yahaya Jame in ya zaman to cewa kuma an yi amfani da karfin soji kuma ba mu san inda yakin nan zai tafi ba da ƴan tawayen da ke jiran nan wajen wannan ƴan tawayen Senegal suna iya mara mushi baya aika ba ta kai wanda kuma a zaman to cewa an samu mutane ko ku an sake samun barkewar tashin hankali a wannan
Professor Almustafa Osoji kenan muna kuma bibiyan al'amuran da ke wakana a kasar ta Gambia kuma da zaran mun samu karin bayani za ku ji a cikin shirye-shiryen mu na gaba insha Allah. Da muka dawo nan cikin gidan Amurka yayin da ake ta kikkaka dangane da mika mulki a kasar ta Gambia a nan Amurka kuwa ana ta shirye-shiryen mika mulkin ne cikin ruwan sanyi duk da irin bambancin ra'ayi da sabani da aka samu a lokacin yakin neman zabe da lokacin zaben da ma bayan sa. Kuma kamar yadda watakila wasu ku suka ji a farkon shirin kai tsaye ina tare da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba wanda shi zai dauko mana rahoto daga dandalin da za a yi bikin rantsar da Donald Trump. Ibrahim barka da safiya.
Barka da warhaka Haji Mahmuda.
To Ibrahim watakila masu sauraro san cewa wannan dandali da za a yi wannan bikin rantsarwa nan kusa yake da ofishin muryar Amurka
ba. Allah shakka kamata iya ga musu.
Kuma naga ana ta shirye-shiryen wannan biki da za a yi gobe. Kamar wani karin bayani za ka mana dangane da haka?
Kware ku Haji Mahmuda, kamar yadda ka ce ana kan shirye-shiryen gudanar da shi wannan bikin rantsar da shugaban Amurka na 45 wanda rantsarwa ce ta kuma 58 wasu za su ce mun isa aka samu bambanci tsakanin rantsarwa ta 20 yawa rantsarwa ta 58 saboda wani sa'in shugaban ƙasa kan maimaita wa'adi wani sa'in kuma bai maimaitawa shi isa aka samu bambanci tsakanin yawan rantsarwa aka yi da kuma shugabannin da suka gabata yawa to game da shirye-shirye kuma lallai abubuwa sun kankama kama daga wato majalisar tarayyar Amurka gina majalisa zuwa wato dandalin tunawa da Abraham Lincoln ko ina zaka ga ana kakkafa wato shingaye da wasu gine-gine na wucin gadi don wannan shirye-shiryen game da batun tsaro kuma kamar yadda ka sani an tanaji jami'an tsaro wajen 28,000 akalla zuwa yanzu kenan fa
kuma me zai biyo baya
yawa kuma an kashe akalla dala miliyan 100 kan tsaro kurin banda sauran wasu abubuwa yawa ko da yake an ce mutanen da za su hallara ba za su kai mutanen da suka taru lokacin kaddamar da Obama ba dan an ce za a samu kimanin mutane 900,000
ko me yasa hakan
saboda ka san akwai masu nuna bijirewa saboda yanayin wannan yakin neman zabe kamar yadda kai bayani a baya da kuma musamman ma yan jam'iyyar Democrat hasali ma akwai waɗanda ba za su hallara ba cikin yan majalisar
idan wannan sun tambaye ka dangane da batun suwaye za su kaurace shi wannan bikin rantsarwa
kaga wannan fitaccen dan gugurmaya John Lewis ya ce ba zai hallara ba saboda a wajensa shugaban shugaban Amurka a mai jiran gado ba halatacce bane, sannan kuma sai wasu suka bi sahu sun kai wajen 60 da ya zuwa yanzu ɗan majalisa da ba banda sauran jama'a
da suka ce ba za su hallara ba.
Eh,
to Ibrahim a gurguje ya batun zanga-zanga, na san irin wannan biki baya rasa a ce wasu za su yi zanga-zanga a gurguje.
La shakka kamar yadda kai bayani, wato za a samu masu zanga-zanga wajen 20,000 ranar gobe kenan, banda 200,000 mata da za su yi ranar Asabar.
To mun gode Ibrahim Kalmasi Garba kenan wanda shi zai halarci wajen dauko mana rahoto kan wannan bikin ratsawa da za a yi gobe idan Allah ya kamu. Muna godiya ƙwarai Ibrahim. To yanzu anan amai wato Washington DC agogona cewa karfe 10 na safe ne da minti 15 ga shirin mu na gaba. To yanzu ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya zage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da ministan tsaron Najeriya General Brigadier Mansur Dan Ali, wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Malam Sani Bala ya yi tambayoyi guda uku, to amma saboda kurewar lokaci minista bai bashi amsa ba. A saboda haka ga ministan tsaro nan General Mansur Dan Ali da amsa.
Kamar kowace hanya da muke sai mun tsaya mun yi la'ari, an duba an tabbatar cewa hanyar nan ta yi clear, ba mu sa son mu sa bude hanyoyi da za su zo su zama muna kuma wata fitina. Don mutanen nan ba za ka iya cewa kamar kuda suke fa, yau za ka ga mutum nan sai ka tsince shi a nan, gobe kuma sai ka ga cewa ya bulla a can. Akwai kuma hanyoyin da an sassaka musu irin bamaban nan na ƙasa, so sai mun tabbatar duk ayyukan clearing din su. Mun tabbatar cewa kuma security na hanyar ya tabbata, mu muna bi 1, 2, 3, 4, 5 mun ga cewa ba abin da ya faru. Amin mu ce jama'a. So ba kowace hanya bane za mu iya ce ma halin da muke cikin yanzu cewa mun tabbatar cewa komai 100% clear. Ba mu waɗannan bama-baman na ƙasar da suke boye a ƙarƙashin ƙasa, mun tabbatar mun cire su, mun tabbatar da cewa security na hanya kuma yayi kyau. Amin mu bude. Amma halin da muke cikin duk wanda kaje an bude, to an tabbatar cewa an ana da
tabbacin cewa
wuraren nan suna da gurgurdon security da kuma irin waɗannan abubuwa an cire su. So bai kamata a ce kowace hanya mun zo mun cire ba, wai an bude ta lokaci daya ba, amma dai ana a kai. Sai tambayar shi ta biyu yana maganan yawan tallafi. Ya faɗa kamar shi abin nan wurin ɗan gudun hijira, haga nan zanne ake kowa cikin gefe ɗaya suke ko kamp ɗaya suke, an ba da kati. Wannan kuma ka dawo gida har shekara biyu, ai kaga tallafi ba wanda za a yi zama iri ɗaya. Wannan ko riga kun baro gidajenku kuna cikin kamar kamp ne, ba ka gida. Wannan kuma ka dawo gidanka ya zama ka dawo gida shekara biyu, ai kusan ka zama ɗan gida kenan. Wannan kuma maganar tallafi kuma sai dai a dan ana yi ana jefawa a hankali a hankali, ba kamar irin wancan. Wancan kuma kamar ID card ne ake baka a tabbatar cewa kana cikin wannan kamp. So kana da ID card zaka je a nuna sai a baka. Wannan kuma ka dawo gida ka shekara daya, in ka ga abu dole dan fara ragewa har ya zo ka zama dan gida nan sosai.
To ina ganin
ki zama kina duk da haka, duk da wannan dai na san ni ba abun nan dina bane, amma dai fahimta dina ne dai amfani da shi nake masa bayani.
Eh, wato kaman dai yanda kai bayani a farko ba, dan bisa tambaya tashi kuma akwai alaman cewa yana zargin cewa an zo da kayayyakin kaman ba a raba ne, sai a ba mutum 1, 2, 3 sauran ai gaba da su. Eh,
in kuma wannan ne ai na yi bayani akan.
Yawwa, to ɗaya tambayar shi fa game da batun rakiyar nan.
Maganar rakiya ta ai shi da nake magana, manci da nake magana bude hanyoyi. Rakiya din kuma da muke yi din kamar yadda yake ana zama a kwana gari ko a ce kaza, ya danganta da kuma situation na shi security. In kamar an ba da report cewa akwai abubuwa akan hanya, ai kaga dole sai mun tsaya mun yi clearing, ba za mu je kawai mu fada a ciki ba. Shi maganan irin ambush da patrol na wanda ko yaushe ana iya samu mutum ɗaya ma ko biyu sai su hana mutum 100 tafiya in suka samu wani wuri suka boya. To irin wannan ne ba a so, sai an tabbatar cewa titi ko kuma hanyar da za a bi an riga an clearing dinta, ba irin waɗannan matakan abin an bi matakan tsaro clearing din wuraren completely an samu cewa Turkiya ne da shi yasa ake samu wannan tsaiko din.
To malami
na
ya gamsa ba. To malami na gaba bismillah.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Muhammad Tahiru, Sharif Muhammad Tahiru a Sikira, mai manja.
To.
Tambaya ta shi ne, ina tambaya ne akan yadda aka ce sojoji sun gama da fadan sambisa, an riga an kira da sambisa. To ma'ana tambaya ta shi ne, yanzu aka ana nufin cikin jejin nan babu komai. Shi da farkon tambaya ta, na biyu kuma shi ne, an ce yaran nan yanzu aka fi riga sun tarwaza a cikin mutane. Ya wani irin shawara ne wanda ake ba wa talakawa cewa yanda za a yi faɗa da wannan yanda za a yi a gane yanda yaran suke inda suke da tsoron su ce yin tambaya ta guda biyu.
To minista gare ka.
Alhamdulillah, kamar yadda ya faɗa yake cewa wai ayin kilarin sabisa ba ce komai ba, babban abun da zai yi mutane za su fahimta.
To
a dama akwai kam kamar a ce nan sansani ɗaya, sansani biyu, sansani uku wanda suke taruwa. Waɗannan abubuwan su ne muke cewa mai kilarin. Kilarin kuma da sans irin cewa na ce muku kamar yana da wannan operation ya fara tun ba wata shida da suka wuce na shiga dajin da sambisan nan. A lokacin da aka fara ruwa ya zo ya muna tsaiko. To yanzu da Allah ya taimake mu lokacin ruwa ya wuce muka sa su Air Force. Suka bi wurin suka yi adan aka gaggano su aka yi makin dinsu kamar abinda muke ce ma irin in za a je yaƙi a yi rijistarin dinsu.
Wato a gano ainihin inda suke?
Ainihin wurin yawa identifying ko a gano. Waɗanda ya muka gano ɗin aka samu yafa suka je suka yi bambin dinsu su kuma ami na ƙasa suka je shi yasa abin duk haɗe yake. Akwai ƴan intelligence, akwai kuma su ƴan hunters din nan da ake faɗa wanda suke ba mu intelligence suke muke amfani da shi.
Koda
ka duba abu ta sama, yawwa maharba, koda ka duba ta sama ba za ka iya sani daidai ko abin nan ba, shi yasa ake bi da su bayan an jefa bama-baman kuma su bayan masu tafiya ta ƙasa su kuma su bi a je a kilarin waɗannan wurare. So waɗannan wuraren nan ne muka samu muka kilarin. Amma kai ku manta kwanan baya ma na je Chadi. Akan cewa su ma waɗannan ƙasashen da muke haɗaka da na sojoji da su ma su yi irin waɗannan abubuwa na ƙasashensu. Saboda ba da ta aka tarwatsa su za su iya kukomawa gefe-gefen ƙasashenmu, ƙasanmu su je kuma daga can suna kawo mana hari. To mun shiri, a yi shiri su ma za su yi irin namu ɗin nan ba da daɗewa ba. Ta haka za a cewa duk wanda muka samu suka samu su ma a wurarensu su ma su gama da su ɗin. Halin da muke yanzu ce muke cewa dajin Zambisa babban daji ne. So kilarin dai wanda dai inda concentration yake, inda suke an tabbatar cewa sun group ko sun yi sansani, to waɗannan kan an gama da su.
Ana iya cewa kamar an gama da babban headquarters su da ke cikin Zambisa?
Exactly, to wanzu kam zero ɗin kenan shi ne wanda ake faɗa.
To.
Shi aikin soja dama ba wai cewa za a yi mutum ɗaya-ɗaya ba ne, akwai ko'ina akwai sansani kamar yadda muke da brigade da battalion da komi haka su ma suka kakkafa sansaninsu haka. To irin waɗannan sansanin ne da kuma inda suke buya su ne muka samu muka rugurguza.
To game da ɗaya tambayar ta safa.
Ɗayan shi yana son maganan zancen.
Yanda idan aka fatattake su suka shiga cikin yaya.
Shawaran da muke bada ta nan. Akwai masu angwayi waɗanda halin da can da muna ƙanana ko muna yara mun san cewa duk wani sabon mutum ya shigo gari masu anguwa da hakimai sun sani. So muna so a dawo da irin wannan al'amuran wannan ƙananan ƙauyuka da cewa kun ga sabon mutum to ku bincike shi daga ina yake, me ya sana'ar shi, me ya zo yi. Haka za ku iya nuna cewa kun za ku san cewa gashi wani daban ne ko kuma ga abin da zo da shi kuma ciki a yi sauri a gaya mutane an tsaro sai su ma su shigo ciki su san abin da ya kawo mutum ko kuma abin da ya zo yi. Ina jin shawarar da zan bada kenan, kuma ta haka muke son duk jihohi ma za mu ba su shawarwari, za a haɗu a yi musabaka a nuna musu ta hanyoyin da za a yi irin identifying waɗannan. Amma kar a manta da cewa su hakimai su jama'a su ne kawai za su iya yi mana wannan aiki tunda ba za mu ce kowani kauye ba mu aje soja ko jami'an tsaro a tare da su amma su za su fara daga nan sun gano suka ga jami'an tsaro su kuma sai su shigo ciki sai su gyara al'amura
wato a takaice dai aikin nan na tabbatar da tsaro ba gwamnati ko kuma jami'an tsaro kadai bane kowa yana da gudumar da zai bayar kowa kuma wannan alhaki ya rata ya hawayen shi kenan
haka ne haji Jummai
to mai tambaya ka gamsu da amsar ko
Agan
sai ya. Masauraro abinda ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Ministan tsaro Brigadier General Mansur Dan Ali zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage a huta lafiya.
Yanzu kuma sai sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Usman Shitu Mahuta, ɗalibi a Jami'ar Usman Danfodiyo dake Sokoto. Yace hakika matakin da kungiyar ECOWAS ta dauka na tura dakarun soji zuwa Gambia domin hanbarar da shugaban kasar Yaya Jammeh tare da rantsar da zababban shugaban kasa Adama Barrow a farfajiyar ofishin jakadancin Gambia dake Senegal ba zai haifar da da mai ido ba kuma hakan wata gurguwar dabara ce da ruruta wutar rikicin kasar domin ba a yin sarakuna biyu a kasa daya ya kamata ECOWAS ki taka tsantsan don gudun kare garin neman kiba a samo rama Daga nan kuma sai wasiƙa mai cewa rantsar da Adama Barrow a matsayin shugaban kasar Gambia wanda aka yi a kasar Senegal yayi daidai da fatan shugaba mai barin gado Yaya Jammeh zai mika mulki cikin ruwan sanyi ga zababban shugaban sako daga Okasha Abdulsalam koko jihar Kebbin Najeriya Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi VOA Hausa dan Allah ku isar man da shawara ta ga shugaba Muhammadu Buhari Da ya kamata ya kafa wani kwamiti na musamman wanda zai sa ido akan yadda farashin kayayyakin masarufi ke ci gaba da tashi a fadin kasar ganin yadda waɗansu 'yan kasuwar mu suke amfani da wannan damar wajen gallazawa al'umma sako daga mutawakkil Gambo Doko ɗalibi a kwalejin Gumel
Tazi kuma sai labarai a takeice
Shugaba Barack Obama ya ce yana da ƙwarin gwiwa akan makomar Amurka sai dai ya bayyana damuwar cewa rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan Amurka shine zai disar da ainihin muhimman manufofin kasar a taron manema labarai da ya yi na ƙarshe a fadar White House a jiya Laraba Shugaba Obama ya kuma yi tsokaci akan hirarsu da suka yi da zababben shugaba Donald Trump da yake amsa tambayoyin manema labarai na fadar White House Shugaba Obama ya ce Ya ba shugaba wanda zai gaje shi shawarwari wanda suka fi dacewa. Zababben shugaban kasan Gambia mai wato da aka zabe shi Adama Barrow ya buga a shafinsa na Twitter a yau Alhamis cewa za a rantsar da shi a ofishin wato jakadancin kasar dake makwabcin kasar Senegal. Muddin shugaba ya yi jama da ya dade a kan shugabancin kasar bai sauka daga karagar mulki ba.
Masu aro da aka muka kawo ƙarshen shirin baki daya sai kuma can da daddaren Allah kai mu zamu saki dawowa da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chad wato 8:30 kenan agogon Ghana. Yanzu amma da din babu Yakubu Makeri da yata ni gabatarwa da June Leather Scratcham da Faiz da suka hada mana wannan shiri sai engineer Murab. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC amma kada ku nisa ga Kabara nan da Maryam da Sa'iya wato Safina da shirin yau da gobe.